فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك يا أنقوى قوديات أتبتك الله سبحانه وتعالى يداود مونا سافيات أصبر يومنا قوم شاشدة قوتا شعبان هجرا النبي صلى الله عليه وسلم أنا لشكرا دبود أريه قدرة لاتم بتقواس wanda kidami ladiya ina jin yau 10/10 ga watan 5 shekara ta 2017 mun dawo dan ci gaba da karatun littafin kitabut tauhid alladhi huwa haqqullah ala al-abid na babban malamin addinin musulunci al-imam muhammad bin abdul wahhab muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa azama ta karshe mun karkar wannan babi dake magana akan cewa babin da ke magana akan tafsirut tauhid wa shahadati allahi ilaha illallah yau babin da zamu tashi shine inda malai ke cewa babun min ashirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi babin da ke magana akan cewa yana daga cikin kofofin shirka da allah lubsul halqati sanya halqati alhalqati ma'anansa shine duk wani kewayayyen abu da ake sa shi ko a yatsa ko ake sa shi a damtsan hannu ko ake sa shi a abun nan a damtse ko ake sa shi a wuya ko ake sa shi a kafa duk wani abu da yake kewayayyi wanda ake zara shi a cikin jiki to yana daga cikin shirka lubsul halqati sanya irin wannan abin da ake kiran shi halqa wal khayti ko kuma daura wani zare a jiki wa nahwihima da makamantan su li raf'il bala'i aw daf'ihi da manufan ya daukake wani bala'i ko wata musiba da ta samu mutum aw daf'ihi ko kuma ya tunkuda musiba ko wani bala'i kada ya samu mutum kun ji wannan tarjuma yana daga cikin shirka da Allah sanya halqati kaman ka ce fambu wani zobi wani abin wuya wani abin hannu sanya shi ko kuma daura wani zare a hannu ko a wuya ko a kugu ko a yatsa amma li raf'il bala'i aw daf'ihi da manufan cewa ya tunkuɗe ma mutum wani bala'i da zai sa da ya same shi li raf'il bala'i kenan musiba ko wata jarabawa ko wani ciwo ya samu mutum sai aka sanya ɗaya daga cikin ire-iren waɗannan abubuwan domin ya kauda ma mutum da wannan raɗaɗin ciwo ko kuma wani ciwo da ake tsoron zai samu mutum sai aka rataye irin waɗannan abubuwa domin kada ya sami mutum din duk wannan na daga cikin kofofin shirka da Allah subhanahu wa ta'ala. abinda malik ya so da kai a wannan babi ka gani babba shine al'amarin sababi. Menene sababi a shar'anci? Shine babban abinda malik ya so ka gani a wannan babi. Sababi yana zuwa ta kofofi guda uku. Abu na farko dai shine ka fahimci cewa duk abin da shari'a ba ta yadda ya zama sababi ba, to ba sababi ba ne. Ka fahimci wannan tukuna kafin mu je bayanin wancan ta kofofi guda uku. Ka fahimci cewa duk abin da shari'a, duk abin da Allah da manzansa bai sanya shi ya zama sababi ba, to ba sababi ba ne. To ta kofofi guda uku akwai kofan mu'amala da al'ada. Duk abin da shari'a ba ta yadda ya zama sababi ba a kofan mu'amala, a kofofin al'ada, abubuwa na yau da kullum, idan mutum ya mai da shi sababi, to ya saba ma Allah, ya yi zunubi. Ina misali, Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda mana mu nemi falalan sana'ar ziki ta hanyar ko dai kai sana'a ka samu kuɗi. Allah ya yadda mana da wannan. Ko kuma ka gada, wani daga cikin makusantan ka ya rasu ka gada, Allah ya yadda wannan. Ko kuma a yi maka kyauta, Allah ya yadda wannan. Ko ka tsinta, ka cigita a rasa mai shi, in aka kai tsawon shekara ɗaya shari'a ta baka dama ka yi amfani da wannan, ko da dabba ce, ko da kuɗi ne ka kashe, an yadda da wannan. Ko kuma kai kasuwanci ka samu kuɗi, duk an yadda da wannan. Ko ka sai da wata ƙaddara taka ka samu kuɗi, duk an yadda da wannan. To sai wani sai ce kai na gano wata hanya ta neman kuɗi, bari in riƙa roƙo. Kun fahimci maganar? Bari in riƙa roƙo, sai ya tsaya a bakin masallaci da Allah jama'a taimaka min fi sabilillah, sai ya riƙa samun kuɗi ta wannan hanya. Wannan abin da yake ce haramu ne. Saboda me? Saboda shari'a ba ta yadda wannan abin ya zama sababin hanyar neman kuɗi ba. Amma wannan wani abu ne wanda yake da alaka da mu'amala da al'ada, da haka ya yi haram. Kun fahimci wannan matsalan da kyau? Ko kuma abin da ake nufi al'ada ba wai al'adar Hausa ba, bi ma'ana abin da mutane suka gina a kai, da musa da musulmi da kafirai da waye da waye duka, shi ake kira al'ada. Abin da kowa yana yi shi ake kira al'ada. Kamar neman kuɗin nan, ai kaga al'ada ce, kowa yana iya neman kuɗi, to sai wani mai da hanyar roƙo shi ne hanyar neman kuɗinsa, to ya yi haramu. Haka nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana idan mutum na da sha'awa, ya shar'anta mana wata hanya guda ɗaya da mutum ke iya gusar da sha'awarsa. Ita ce me? Ita ce ta hanyar aure. Ko ba ita ce hanyar da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta mana mutum ya gusar da sha'awa ba? Sai wani ya ce na gano wata hanya, shi ne zan shiga uwar ɗakina, sai in riƙa amfani da hannuna, sai in ta biyan buƙatuwan kaina. In yi hakan zai samu biyan buƙata ko ba zai samu ba? Zai samu. Zai samu, amma shari'a ta da wannan ya zama sababi, ba ta yadda ba, da haka haramu ne. To hakanan duk ƙofofin da ka sani in dai a babin mu'amala ne da al'ada, sai mutum ya ɗauki wani abu sai ya mai da shi sababi, alhalin shari'a ba ta yadda ya zama sababi ba, to wannan mutum ya saba ma Allah, ya yi haram. Ƙofa ta biyu shine mai da wani abu sababi alhalin Allah bai yadda ya zama sababi ba a cikin abubuwan da suka shafi ibada. Cikin abubuwan da suka shafi mai ibada, duk wanda ya mai da wani abu sababi alhalin shari'a ba ta yadda wannan abin ya zama sababi ba, to wannan mutum ya yi bid'a. Shi wancan a babin mu'amala da babin al'ada ya yi haramu ne, amma in a babin ibadoji ne fa ya yi bid'a. Kamar wanda zai sanya, kamar Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya, menene sababin yin tawafi? Shine isa ɗakin Ka'aba. Duk wanda ya isa ɗakin Ka'aba, shari'a ta yi tawafi. to sai mutun ya sanya sababin dawafin shi koma bayan isa dakin Ka'aba da yaje masallacin kaula hashi ma sai ya ce bari ya dawafi wannan mutun yayi bid'a saboda ya sanya wani abu sababi alhalin shari'a bata yi mai saboda kun fahimci masallan da kyau sai shari'a ta ce in an gama sallah kai astaghfirullah 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 allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram kai tasbihi 33 kai kaffara 33 kai kaza 33 ka cika shi na 100 da kaza ai duk shari'a ta faɗa bin da za a yi a gurin wani ana gama sallah shi kuma sai ya daukan makansa ana gama sallah zai karanta inna tsainaka ko zai san zai karanta laqad ja'akum ko abin da ya kamata ana gama sallah assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullah laqad ja'akum rasulun min anfusikum shari'a bata zo da wannan ba ko bata bude kofin kowa ya zo da abin da ya ga dama ba da haka yayi bid'a a wannan lokacin saboda ya sanya gama sallah sababin wata ibada da yake alhalin shari'a bata da wannan ba an fahimci wannan da kyau to da haka duk wanda ya sanya wani sababi a babin ibada alhalin shari'a bata zo da shi ba to wannan mutum yayi bid'a wannan mutum yayi bid'a ko kuma mutum ya sanya sababin qiyamul lailin sa shine idan an sami misali a ce inda wuta zai qiyamul lail in ba wuta shi ba qiyamul lail kaga qiyamul lail abin so ne ai amma wannan sababin da ya sanya ya mai da abin ya zama bid'a yaushe ne za ku yi taro ku tunatar da junanku manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da falalolin sa da addinin sa da da'awan sa shine sai ranan da aka haifi annabi ka sanya wani abu ya zama sababi alhalin shari'a bai zai zama sababi ba da ka bid'a ta shigo ciki amma da amma ce duk lokacin da karatu ya bijiro zamu magana akan annabi mu faɗi falalolin sa da da'awan sa da kaza da kaza da kaza da kaza amma ba lokaci yake shi ba kaga wannan bata zama bid'a ba saboda ni ba mu sanya mata wani sababi na musamman sababin kawai shine karatu ya zo da'awa ta biyo ta hanya amma shabi ka watan rabiul awwal wannan shine sababin taruwan mu mutunatar da junan mu ta zama bid'a to na uku shine a babin abin da ke da alaka da haƙoƙan Allah abin da ke da alaka da aqida duk wanda ya sanya wani abu ya zama sababi cikin abin da ke da alaka da tauhidi alhalin shari'a bata yazama bata yaddai zama sababi ba to wannan mutum kuma yayi shirka da Allah zai iya zama shirka babba zai iya zama shirka karama to misalin sa shine abin da malam ke magana akan babun min ash-shirki yana daga cikin shirka da Allah lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw dafi yana daga cikin shirka da Allah subhanahu wataala sanya halqati halqati din nan asalin sa kamar yadda kuka sani akan ce akan yi halqa in aka ce an yi halqa ba da'ira kenan ba an yi zama haka an yi rawun haka an yi da'ira to ai daga nan ne aka samu halqati duk wani abin da yake kewaye wanda ake sa shi ko a yatsa ko a hannu ko a wuya ko a kugu ko a yatsa na kafa ko a cinya in dai kewayen abu ne to shi ake kira halqati to sanya shi da manufan yanzu ina tsoron wata cuta ta same ni sai mutum ya samu wannan abun sai ya sa a hannunsa ko a wuyansa ko a kugunsa to wannan shirka ce karama musiba ta samu mutum yana son wannan musiban ta kau sai ya samu irin wannan abin ya sa a hannunsa ko a wuyansa ko a kugunsa wannan shirka ce ko kuma daura abin nan igiya zare ko kaba ko abin da ya kama da haka to duk waɗannan abubuwan shirka ne da Allah subhanahu wataala amma shirka karama idan mutum ya dauke ta sababi kamar yadda muka gani a baya in ka dauka cewa Allah ke warkarwa amma sanya wannan abin da zan yi a hannu ko wannan zaran da zan daura shi ma zai zama sababin da zai sa Allah ya bani lafiya to wannan mutum yayi shirka karama idan ko da mutum ya dauka in dai na rataye wannan to wannan abin shike jawo amfani ko shike tunkuɗe sharri to wannan ya zama sharka babba kuma fita daga cikin musulunci ne shi kila kun fahimci wannan takaitaccen shimfiɗa idan ka fahimci wannan da kyau to zaka warke daga dukkan wani abin da zai bijo yanzu da a tambaye ka idan mace ta sa abin wuyanta ta yi shirka da Allah me yasa ba ta yi shirka ba saboda ta sa shi ne lizinati ado ne ba ta sa shi ne don tunkuɗe wani sharri ko tunkuɗe wani bala'i ba idan mutum da ya sa zobi ko ta sa zobi ya yi shirka da Allah a saboda ai kwalliya ne wannan idan da mace ta sa abin hannu ta sa abin wuya idan da namiji ya daura agogo ai shi ma halakati ne ya yi shirka da Allah a bai shirka da Allah ba saboda me saboda ba li raf'il bala'i ne au daf'ihi ba saboda juyawa a cikin halittu haƙin Allah ne subhanahu wataala dan haka kamar yadda kai da samar da lafiya haƙin Allah ne haka nan tunkuɗe rashin lafiya haƙin Allah ne kamar yadda kai da saukar da musiba haƙin Allah ne haka nan ɗaukake musiba haƙin Allah ne to idan mutum ya sanya shi da wannan manufa sai ya kasance mutum ya yi shirka da to a cikin malam ya ce wa nahawihi ma sai bai takaita akan kawai wannan zari da ake daurawa zaka ga ana daura zari sai a samu wani zari ko baki ko makamantan sai ga an daura wani jariri a hannu li raf'il bala'i aw daf'i saboda ana sanya tunkuɗe mishi kambin baka ko kambin ido sai a daura mai yaro zari ko a rataya mishi kaza ko a sa kambu a hannu ko a sa guru ba dai shine dai halka ba guru da ake daurawa ko kambu ko wannan zaren da ake daura ma yara ko wuri da ake ciro shi daga ruwa kun san wuri Anas ka san wuri to an yi da ce Anas ya san wuri zaka ga an daura ma yaro wuri me ake so ana nufin ne wannan wurin ya kare shi daga kambin baka ko kambin ido to duka waɗannan abubuwan suna daga cikin shirka karama idan mutum ya dauke ta a matsayin sababi in ko ya dauke ta akan cewa ita karan kanta tana tunkuɗe sharri tana jawo amfani to mutum ya yi shirka ba wannan ya fita daga cikin da'ira ta addinin musulunci Allah sa kun fahimci wannan shimfiɗa shine malai ke cewa babun mina shirki yana daga cikin shirka da Allah subhanahu wa ta'ala lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'i har wala yakafi mubar unwanin wani a ciki ke daurawa wani kuma a mota zai sa wani a gida zai rataya a da a gidajen mu kukan ga akan samu kahon rago sai a rataya shi a kofar gida ina ma'anin sa wannan a kofar gida li raf'il bala'i aw daf'ihi wai ana gudun kar wani sharri ne shigo gidan ko ba shi ne manufa ba malam kabe shine manufa sai a dauki wannan kahon ragon sai a kakaba shi a kofar gida li raf'il bala'i aw daf'ihi to ka gane wannan ka'idan ko a gida aka sa ko a mota aka sa ko a wuya aka sa ko a kugu aka sa ko mutane na gani ko ba sa gani in dai an sanya shi ne domin wai kada wani sharri ya zo wurin ko kuma sharrin ya samu amma ana son a tunkuɗe shi daga wurin to shikenan an dauki haƙin Allah an ba wannan daskararren abin to da aka an raba ma Allah haƙi da wani abu an yi sharka babba in kuma an dauka a Allah kadai ke yi amma shi wannan abin sababi ne to an dauki wani abu an maida shi sababi alhalin shari'a ba ta yi da ya zama sababi ba a babin aqida a babin tauhidi da aka wannan sharka ce karama malai ce wa qaulillahi ta'ala da fadin Allah subhanahu wa ta'ala qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bi dharrin hal hunna kashifatu dharri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallahu 'alayhi yatawakkalu almutawakkilun Allah ce da fadin Allah subhanahu wa ta'ala qul ka gaya musu annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam afara'aytum kubana labari ma tad'una min dunillahi abin nan da kuke kira koma bayan Allah in aradani Allahu bi dharri idan Allah ya shafe ni da wata cuta hal hunna musika hal hunna kashifatu dhurri shin duk wani abin da ake kira koma bayan Allah idan yau Allah ya shafe ni da wata cuta akwai wanda ya isa ya tunkuɗa wannan cutar da yasa Allah ya shafe ni da shi aw aradani bi rahmatin ko kuma Allah ya nufe ni da wata rahama hal hunna musikatu rahmatihi akwai wanda ya isa ya rike wannan rahamar Allah ya ce ba za ta iso gare ni ba tambaya akai musu sai Allah ya ce qul hasbi Allah ka gaya musu cewa ni Allah kadai shine ya ishe ni alaihi yatawakkalul mutawakkilun akan Allah ne duk masu dogaro suke dogaro to wannan aya tana cikin suratul zumar farkonta shine Allah ce ne wala in sa'altahum idan da ka tambayi mushrikai ka tambayi kafirai man khalaqa as-samawati wal arda wane ne ya halicci sammai wane ne ya halicci kasai da abin da ke cikin su da abin da ke tsakankanin su la yaquluna Allah tabbas kafirai mushrikai za su ga maka cewa tabbas Allah ne ya halicci sammai ya halicci kasai ya halicci abin da ke tsakankanin su idan ka tambaye su waye halicci sama da ƙasa za su ce maka Allah in ma da zaka tambaye su to wane ne ke jujjuya al'amura a sama yake jujjuya al'amura a ƙasa za su ce maka wa za su ce maka Allah sun yadda Allah shine ya halitta sama da ƙasa sun yadda Allah shike jujjuya al'amura a cikin sama yake jujjuya al'amura a cikin ƙasa to idan kun fahimci wannan kuma kun yadda da wannan da gaske to afara'aytum ko bani labari ma tad'una min dunillahi su kuma ababan nan da kuke kiran su koma bayan Allah ko bani labari cewa in aradani Allahu bi dhurri idan Allah ya shafe ni da cuta hal hunna kashifatu dhurri a cikin su akwai wanda ya sai yayi min wannan cuta ko ya rage min kimanta in Allah ya jarabce ni da rashin lafiya akwai cikin ababan da ake bauta koma bayan Allah wanda zai iya yayi min wannan rashin lafiya idan Allah ya jarabce ni da talauci akwai wanda zai iya gusar min da talaucin nan idan Allah ya dauke ruwan sama akwai wanda zai iya kawo mana ruwan saman nan ko kuma idan Allah ya nufe ni da rahama ya bani lafiya akwai wanda ya sai kwace lafiya in Allah subhanahu wataala ya baka arziki akwai wanda ya sai kwace arzikin nan idan Allah ya saukar da ruwan sama akwai wanda ya sai hana idan Allah ya fito da rana daga gabas ta haskaka mana akwai wanda ya sai hana in ya fadar da rana daga yamma akwai wanda ya sai jawo ta to kai mu innan mushrikan wannan tambaya ka ji amsan da za su ba amsa qata'an kamar yadda yazo a cikin hadisi da annabi ya musu wannan tambayan duk sai suka yi shuhu to idan kun yadda cewa Allah shi ya halitta sama da ƙasa yake jujjuya al'amura to dan mene kuma za ku koma in kuna da wata bukatuwa sai dai ku kira waɗansu su ne kuke sa ran su biya muku bukatun ku kaga Qur'ani ya faɗi irin jinsin waɗanda aka yi ma Allah shirka da su Qur'ani ya faɗi waɗanda aka yi ma Allah shirka da su kaga ya faɗi annabawa an yi ma Allah shirka da su kamar yadda yazo a cikin suratul Ma'ida wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhidhuni ummi ilahayni min dunillah Allah ya kalubalanci annabi Isa yace ya kai annabi Isa kai ne ka gaya ma mutane cewa ku dauke ni ababan bauta da ni da uwata Allah ya tuhumi annabi Isa ya kalubalance shi mene annabi Isa ya ce subhanaka ya Allah sarki ya tabbata gare ka ban isa in wannan aiki ya fi karfi na mahalli shay dai yayi nuni akan cewa dai an rika daukan haƙin Allah ana ba annabawa haka nan kuma Qur'anin da ya saki ishara akan cewa an dauki annabi Uzairu shi ma an bashi haƙin Allah kamar ayan da muka karanta ta a wancan babi da ya gabata ittakhadhu ahbaran wa ruhbanan arbabin min dunillahi wal masiha ibn maryam ka gani sun dauki malaman su da abin da aban bauta kuma bayan Allah da kuma annabi Isa dan Maryam wurin yace wa'annan sun ce annabi Isa dan Allah ne wadancan sun ce annabi Uzairu dan Allah ne da aka ashe cikin wadanda aka yi mu Allah shirka da su akwai annabawan Allah sallallahu wasallamu alaihi haka nan an yi mu Allah shirka da malamai kamar wannan ayan da muka kawo ta yanzu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi an rika daukan haƙin Allah ana ba malamai ana shirka da Allah ta hanyar goma shi da malamai wani malami da aka yadda da ilimin sa aka yadda da matsayin sa aka yadda da darajar sa sai rika daukan haƙin Allah a bashi haka nan kuma an yi ma Allah shirka da mala'iku kamar yadda ya zo a cikin suratul Saba'i wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ikati a ha'ula'i iyyakum kanu ya'buduna idan aka tashe su ga baki ɗaya ran tashin alkiyama sai Allah ya tuhumi mala'iku cewa ku ne waɗannan mutanen suka kasance suna bauta muku suna daukan haƙin Allah suna ba ku abin da ake ma Allah sai su rika yin muku ku ne kuka yadda da wannan wani amsa mala'iku za su ba Allah subhanaka tsarkiya tabbata gare ka ya Allah bal kanu ya'buduna aljanna bautan aljannu suke ya Allah mu ba mu yadda da wannan ba to kaji wanda ake waɗanda ake ma Allah shirka da su aljannu kaga mun ce ana ma Allah shirka da annaba da manzanni ana ma Allah shirka da malamai ana ma Allah shirka da mala'iku ana ma Allah shirka da aljannu sai mala'iku suka ce bal kanu ya'buduna aljanna suka kasance suna bautan aljannu aktharuhum bihim mu'minun suna imani da su kuma ayan da muka karanta a babin da ya gabata ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila shi ma yayi nuni akan cewa ana ma Allah shirka da annabawa kuma ana ma Allah shirka da salihan bayin Allah da mutanen kirki hakan dauki haƙin Allah a basu haka nan wata aya dake cikin suratul furqan ita ma ta nuna ana ma Allah shirka da mutanen kirki ويوم يحشرهم ويعبد وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا إن أنت شاء القيامة الله زيد شيء متن كركنا صالحا باين الله كوني كوكت شيء وإن شانس رقبوا تاموكو كوكو كو ديسوني سكرك أبا بمبو تاكوما باين الله هسكا بشي shi ma kaga ya nuna an yi ma Allah shirka da mutanen kirki haka nan aka yi ma Allah shirka da rana da wata da taurari duk an yi ma Allah shirka da su kamar yadda Qur'ani ya tabbata la tasjudu lishamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun a wata ayan kuma falamma ra'a alqamara ba abin nan ba wannan ba falamma janna alaihi al-layla ra'a kawkaban sai annabi ibrahim ya ga taurari kala hazara saboda ya san mutanen shi abin da suke bautan shi ya kuma kawo na wata ya kawo na rana da haka ya nuna da rana da wata da taurari duk an yi ma Allah shirka da su subhanahu wa ta'ala na aho wajadtaha qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillahi jazakallahu khair a cikin sautin nami da alhuda wadda take ba annabi ibrahim abinnan annabi sulaiman labari tace na sami mutanen garin saba'i suna sujada ga rana da wata kada shi ma nuna amma Allah shirka da rana da wata haka nan kuma akai mu Allah shirka da gumaka da duwatsu da itatuwa duk an yi ma Allah fushaka da su afara'aytu man lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra duk gumaka ne wadanda aka yi ma Allah shirka da su to kaga idan ka dauki wadannan abubuwa duka da muka zayyano mun ce annabawa da manzanni mun ce salihan bayin Allah biyu mun ce malamai uku mun kuma ce menene ha manje ba mala'iku hudu, aljannu biyar, gumaka shida, rana da wata da taurari bakwai, duwatsu takwas, itatuwa tara, haddabbobi, duk amma Allah shirka da su. To duk yanzu ka tattara mu waɗannan abubuwan guda goma da aka yi ma Allah shirka da su. To ba mu fasara ayan da su. Ko bani labari duka waɗannan ababen da Allah ya kawo cewa an yi shirka da su. In aradani Allahu bidurrin hal kunna kashifatu durri, idan Allah ya nufi da cuta cikin waɗannan dangogin da aka yi ma Allah shirka da su guda goma, akwai wanda zai iya yi maka wata cuta da Allah ya nufi ka da ita? Dauka annabawan Allah da manzannin suna iya yayi ma kansu cuta ballanta nasu yayi ma wani, sai dai sai addu'a. In Allah ya ga dama ya karba, in Allah ya ga dama ba zai karba ba. Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi addu'o'i guda uku, Allah ya karbi guda biyu amma ya ta karban guda ɗaya. Yace ya Allah ina roƙonka karkar halakar da al'umma ta halaka ta bai ɗaya. Allah ya ce mun baka wannan ba matsala, ba za mu yi ma al'ummanka irin yadda muka yi ma'ada da samujawa. Ya Allah kada ka jarabci al'ummata da fari irin yadda aka yi mutanen Annabi Yusuf. Allah ce ba za a yi musu wannan ba, ko wani gurin ana yunwa, za ga wani gurin ana da walwala. To ya Allah kada ka sanya sabani a cikin al'ummata su yi ta sabani da juna. Allah ce na ba zai yiwu ba, bai karba ba. Shi yasa wala yazaluna muftalifina, sai ka zo da'ira ta ahlus sunna, sai ka ji an ce maka wancan sunan izalan guri kaza, wancan sunan izalan guri kaza, saboda Allah bai karɓi wancan addu'an ba. Da haka kenan, ashe ko annabawan Allah ba tursasa Allah suke yi ba. Kuma a baya mun ta bayani cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam cututtuka sun same shi, kamar da Qur'ani ya tabbatar. A fasa mishi goshi, a karya mishi haƙori, matan shi su matsa mishi lamba har ya hijira ya bar gidan wata ɗaya. Kana ganin da zai iya tunkuɗe ma kan shi wa'innan abubuwan da zai yi da waɗannan abubuwan sanin shi? Walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khayri wa ma mustahiya su in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun. To da haka kenan, ashe idan cuta ta samu mutum, babu wanda ya isa ya tunkuɗe mishi koma bayan Allah. Haka nan in Allah ya nufin shi da rahama, babu wanda ya isa ya tunkuɗe wannan rahaman ya hana ta isa mishi. To idan an ce annabawa da manzanni da mala'iku da malamai da salihan bayin Allah ba za su iya yin wannan ba, to kana tsammanin wannan kambun da ka sa a hannunka zai iya yin wannan? Ku ba ni amsa. Idan an ce annabawa ba za su iya tunkuɗe sharri ko jawo alkhairi ba, sai dai su ma su roƙo Allah, to ya kake tsammani wannan gurun ko kambun da ka sa ko layin da ka riɓe kana jin za ta iya yin wannan? Wanda ma ke da matsayi a wurin Allah, yana motsi, yana magana, yana zuwa ya dawo, yana kai komo, yana hankalta, an ce ba zai iya tunkuɗewa ba, to kana tsammanin wanda yake bai da hankali zai iya yin wannan? To shi ne sai Allah yake cewa qul hasbiyallahu, ka gaya musu cewa ni Allah kaɗai shi ne ishe ni. Da ya ce qulillahu hasbi, to da an ce Allah zai ishe ka, wani ma zai ishe ka, amma sai ce hasbi, isata kawai Allah shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan a balaga kenan. Da ya ce zai iya cewa qulillahu hasbi, Allah ya ishe ni, to za a iya cewa Allah ya ishe ka, wani Allah ma zai iya isanka. Amma sai ce qul hasbi Allah, abinda ya ishe ni kawai shi ne Allah. To irin wannan usulubin a larabci takaita abu ne, da haka ba wanda ya ishe ka a duniya ko ma bayan Allah subhanahu. Alayhi yatawakkalu almutawakkilun, lalle akan Allah subhanahu wa ta'ala ma akan Allah ne masu dogara suke dogara. Duk wani wanda zai tawakkali to akan Allah yake. Kwatankwacin wannan aya shine abinda Annabi Ibrahim alayhi salam, abinda Annabi Hud ya gaya wa mutanansa da suke cewa manara in naraka menene yake ce kadi a wancan aya, in naqulu illa ataraka ba'd alihatina bisu, kai Annabi Hud muna ganin kawai ababan bautan mu ne sun shafe ka da cuta, shi yasa ka lalace. Sai kai ta zubo tadi ka ce abauta mu Allah shi kadai, ai kaza ai kaza ai kaza. Qala inni ushhidu Allah anni bari'u mimma tushrikuna min duni, sai ya ce fakiduni jami'an, da ku da abubuwan da kuke bauta ma koma bayan Allah duk ku taru ku shirya mun makirci ku nufin da sharri ku gani. Sun mala tun duru, wanda ya fasa yare na ubanshi.
wani zai ce kai me yasa ka kawo wannan haka shine uslubin annabi Hud uslubin annabi Hud shine irin wannan kaushin da yake ya rika yin mushrikai saboda kowanne annabi yana da mu'jizansa amma da dama daga cikin malamai sai suka duba to shi annabi Hud ne ya mu'jizansa waɗansu malamai sai suka kasa gano mu'jizan annabi Hud saboda shi dai ba a bashi sanda ba irin ta annabi shi ba a bashi hannu ba shi ba a bashi kaza ba to menene mu'jizan annabi Hud masu tahqiqi suka ce mu'jizan annabi Hud shine kaushin magana da kalubalantan mushrikai da kaushi da yake yi kuma suka rasa nayi da shi shine mu'jizarsa shine thumma kiduni falatun biro shi yasa na kawo shi da wannan din kun fasa kun raina iyayenku sai a ce kai ka zazzage mu wallahi barka da zaka ga yanda zamu yi da kai sai a je a yi mutum to ya kamata a yi da shi ai alade ne din zai wuce zai je guri kaza sai a je a lallabe a ce sai an mai duka amma ana ganin shi kuma je ka fara zuwa shi a kai ce ka dalla kai wallahi kai banza ne to shi kenan kai ma banza ne sai a watsi gobe in suka hadu da shi sai ya kara kausa sa musu harshe ya kakkalubalance su sai a zo a sake mutum ai ni kai ne ka ban haushi ai da ka fara ni wallahi kaga da ne kaza ne kaza ne kaza haka nan har ya gama da awon shi ba wanda yake cutar da shi wannan ita ce mu'jizarsa shi yasa kuma jana kawo da cewa kun ba sa fara yana kaza domin ku gane shi ita ce mu'jizan annabi Hud alaihi salam to haka ka'idar take to wannan malam ya kawo wannan aya ne wa in kana wannan ayan tana magana akan kafirai ne zalla ba tana magana akan karamin shirka bane tana magana akan kafirai ne zalla da haka tana magana akan babban shirka ne amma kuma malam ya kawo ta anan saboda me saboda idan mutun ya dauki cewa da laya da guru da kambu da ababen da ake ratawa dinnan suna tasiri da kansu koma bayan Allah to kaga yayi shirka babba kaga wannan ayan ta dace shi idan kuma ya dauki wannan sababi ne yayi shirka karama to me yasa malam zai kawo ayan shirka babba akan shirka karama na farko dai da mama gabata suna yin irin wannan sahabbai suna yin irin wannan kamar yadda malam zai gaya mana a gaba kada suna yin irin wannan su dauki ayan da ke magana akan shirka babba sai su kafa hujja da ita akan shirka karama abu na biyu kuma shine akwai wata tarayya da aka yi tsakankanin shirka babba da shirka karama ta kofofi guda biyu kofa ta farko shine da waɗanda suka ratayu da gumaka da waɗanda suka ratayu da laya da guru sun haɗu akan cewa duk gabaki ɗaya sun yi tarayya gurin ratayar da zuciyarsu akan wani abu goma bayan Allah kun fahimci wannan sun haɗu akan cewa kowa ya rataye zuciyarsa akan wannan abu sai dai wancan ya ɗauka sababi ne wancan kuma ya ɗauka tana ci da kanta da haka sun yi tarayya a wannan sannan abu na uku shine ana son a ɓata rataye zuciya da kowa koma bayan Allah shin ta hanyar mai da shi sababi ne shirka karama ko ta hanyar mai da shi yana tasiri da kansa shirka babba ana son a bata wannan to kaga sun yi tarayya a wannan bade sannan kuma abu na hudu shine duk wani abin da aka rataye da zuciyar shi koma bayan Allah shine baya iya amfanarwa baya iya cutarwa to kaga waɗannan kofofin ai da shirka karama da shirka babba duk sun yi tarayya a cikin ta sai dai ana samun bambanci kamar yadda nace in shirka babba ce mutum zai dauka cewa wannan abin tana tasiri da kanta in nabi wannan malamin ba ni da matsala a duniya da lahira kun fahimce da kyau kaga wannan ya ratayar da zuciyar cewa wannan yana iya amfani shi yana iya cutar da shi koma bayan Allah wannan shirka ce babba amma na dauki wannan ne a matsayin sababi to shirka ce karama amma dai abubuwa guda uku nan ratayar da zuciya ga wani Allah da shirka karama da shirka babba duka akwai ta ce sannan duk wanda karata yi shi kuma bayan Allah kuma ba zai iya amfani da kai ba zai iya cutar da kai ba shi ma wannan akwai shi a cikin shirka karama akwai ta a cikin shirka babba har a matsalar riya mutum ya rika yin riya ai wanda kake yin dan su gani ba za su iya amfani da kai ba za su iya cutar da kai ba amma dai kuma kaidan su da aka ya nuna duka dangogin shirkan suna da tarayya a waɗansu abubuwa to ana iya kafa hujja da ayan da ke magana akan babban shirka akan abin da yake karamar shirka Allahu ta'ala a'lam malam yace wa an imran ibn husayn radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama ra'a rajulan fi yadihi
halqatan min sufrin fa qala ma hadhihi qala min alwahina fa qala anzi'ha fa innaha la taziduka illa wahanan fa innaka law mitta wa hiya alayk ma aflahta abadan. Wannan hadisi daga Imran bin Husayn. Imran bin Husayn bin Ubayd al-Khuzai sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne, ya musulunta shekara ta 7, shekaran da aka yi yakin Khaybar ya musulunta. Alkunyansa ana kiransa Abu Nujayd. Sannan Sayyidina Umar ya tura shi garin Basra a matsayin shi ne babban malami, ya karantar da su addini. Daga ƙarshe kuma aka ma ba shi ne alƙalancin garin Basra gabaki ɗaya. Ya mutu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na shekara 52, shine Imran bin Husayn. Allah madaukakin sarki ya dade Imran, yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ra'a rajulan, ya ga wani mutum, fi yadihi halqatun min sufrin, a hannun wannan mutumin a damtsansa akwai abunnan kambu da ya sa, min sufrin, na dalma ko na ƙarfi ko na ƙashi ko na fata, ya dai ganshi da kambu a tare da shi. A wata riwayan ta bayyana wani mutum ne wannan, a wata riwayan wannan mutum shine Imran din shekaran kansa. Yace na shiga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ga wani kambu a hannuna nan a damtsena, amma a wannan riwayar sai ya boye yace wani mutum ya manzalarsa ya ga wani mutum. Da haka wannan yana danganta wurin da zaka bada labari. Idan inda zaka bada labari sai a kaskantar da kai ne, a walakantar da kai, sai ka boye in kai ne, ko a babin alkhairi ko a babin sharri. Kar ka ce ni din nan ne kaza ne kaza ne kaza ne alkhairi, akwai tsoron fitina a wurin. In kana tsoron zai sa maka riya, zai sa maka alfahari da jin kai, sai ka ce akwai waɗansu daga cikin ƴan uwa waɗanda suke kaza da kaza da kaza, sai ka faɗo alkhairin kai sai ka huta. In kuma sharri ne, in ka faɗi nayi kaza nayi kaza nayi kaza, in zai zama sharri wani ya kaskantar da kai walakantar da kai, to sai ka kame. Akwai wani malami daga cikin malamanmu na sunna, Allah ya gafarta masa, ya taba bude baki a gidan rediyo yana cewa abin nan kalanko mu ma mun yi irin wannan kide-kide da raye-raye. Yace rashin mutunci duk mun iya, sai wani dan bid'a ya rike wannan kalanko rashin mutunci mu ba mu santa ba, yana mu wancan malamin rediyo. To da yayi shiru da wannan maganar da ya fi alkhairi, saboda zai jawo maka kaskanci ne, ba zai gyara ba. Na? Ko ina? Bayyana. Shi ne ke cewa akwai yanayin da za ka iya faɗi cewa ni ma ɗin nan nayi kaza nayi kaza nayi kaza. Ɗauka misali kana magana da masoya, kamar yadda za ka ji wasu daga cikin malamanmu suna cewa ai mu ma mun riƙa mun yi ɗariƙan nan, mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza, amma sai muka gane kaza da kaza da kaza da kaza. Kaga a wannan lokacin ba zai zama kaskanci ba, ba kaskanci ba ne, tsaye da hujja ne. Amma in kana magana daga magari ne da masoya da makiya, in kai wannan kayi ganganci. Kun fahimci matsalar da to shi ne yanayi ne ke hukunta. To shi ne yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum a hannunsa akwai kambu. Da manzon Allah ya ga wannan fa qala ma hadhihi, sai ce kai wannan fa mene kenan wannan? Malamai suka ce wannan annabi ya yi tambayan nan ko dai neman ƙarin haske ne, domin kar ka riƙa garajen yin ma mutane hukunci. In ka ga wani ya zo da abu ka tambaye shi tukuna, ko kuma wannan tambayan ya yi mishi na inkari ne, kamar irin me haka duka zai iya ɗaukan guda biyu. Amma ni inkarin shi ma ya fi ƙarfi, saboda a riwayan al-Imam Ahmad din ya ce mishi ne wai haka ma hazihi, kai canka me wannan, kuma me wannan, ya yi mishi inkari da ya gan shi da wannan kambun a hannunsa.
ta'ala sai shi imaran sa yake cewa min alwahina manzan Allah ai na sa ta ne saboda wahina wata cuta ne suke kiranta wahina cutan gabubba ciwon kafada ciwon hannu ciwon abin nan ciwon gabubba shine wahina ina fama da ciwon gabubba ne sai na sanya wannan saboda in samu sauki saboda a zamanin jahiliya suna da i'tiqadin cewa duk abin da kai yadda da shi karata ya shi a jikinka karata da zuciyanka da shi to zai maka tasiri sai suna sa kambu ko guru ko laya sai annabi ya ce in za'aha tun bike ta ka yadda ita fa innaha la taziduka illa wahala ba za ta kara maka komai ba sai jidali da wahala saboda me ka riga karata da zuciyanka da ita yanzu kana cewa gurin dan je in wanka ka cire sai ka ji jikinka ba dadi sai ka ga ka ga ban dauko laya na ba ban dauko kambu na ba da haka zaka yi ta asabtar da zuciyanka kuma hakikanin gaskiya ba ta kara maka komai sai raunin kullum kana nan tare da ita kana cire jikinka sai raunin da haka tana jarabtar zuciyanka a wurin Allah kuma Allah ya san wannan ba ta ba da lafiya فقال فإن لا تزيدك إلا وهنا بذات قارا ما كقول بس يروني ترون نامك زوجيا ترون نامك جنجي فإنك لو مت وهي عليك كما كسني تشا والله إذا كي جنجي كموت ونن أبين نتاردك ما أفلحت أبدا هر أبدا باك النصارى ما أفلحت أبدا هر أبدا باك النصارى إن كي جنجي كموت ونن أبين نتاردك to har abada ba zaka ci nasara malami suka ce ashe ya nuna al'amura ana kallon karshen su ne sai annabi ya ce fa innaka law mitta in ka mutu tana tare da kai kenan idan da kafin mutuwa zaka tuba ba ka dena shikenan ka sha amma in kai ganganci ka mutu tana tare da kai to har abada ba zaka ci nasara ba to wannan shi ma fadin har abada ba zaka ci nasara ba yana iya zama zai kora cin nasara ne cikakken cin nasara shine bi ma'ana ka mutu kafiri kenan kaga wannan tana da alaka da idan mutun ya maida wannan tana aiki da karan kanta ya dauki hakkin Allah kenan ya bata din kuma ya maida ita sababi ne to ba za ka ci nasara ba har ya zuwa wani lokaci akwai amma mutun azaba a cikin shekara miliyan 80 zuwa miliyan 100 kile fito shi ga aljanna malaci rahu ahmadu bi sanadin la ba asabihi al-imam ahmad ya rawaito wannan hadisi da isnadin da yake babu laifi akan sa waɗansu daga cikin malamai sai suka ce wannan hadisi da'if ne suka ce saboda al-hasan ya yi an'ana ya ce anin nabi sallallahu alaihi wasallam an imran bin husayn bayan kuma bai ga imran bin husayn ba amma waɗansu da dama daga cikin malamai suka ce tabbas al-hasan al-basri ya ga imran bin husayn kuma ya dauki karatu daga gare shi da haka da wannan al-imam hakim ya inganta wannan hadisin al-imam az-zahabi ma yace wannan hadisi ne ingantacce waɗansu daga cikin malamai suka ce yana da rauni wallahi ta'ala وله هرولا دغ الامام احمد عن عقبه بن عامر رضي الله عنه دغ عقبه بن عامر عقبه بن عامر بن مالك الجهني يا هلرشي ازمان معاويه لوكتن دا معاويه يا تور امر بن العاص يا بودا غارين مصر تو دشي اكا جي اكا فافاتا wannan yaki na boda garin misra abinnan zamanin muawiya ya shekara uku kuma yana mulki a garin misra a karkashin muawiya ya shekara uku a shekara ta 44 kenan ya mutu yana da shekara kusan 60 a duniya kuma yana daga cikin sahabbai masu ilimi mai zurfi kwarai da gaske yana daga cikin kuma waɗanda suka yi haddan alqur'ani mai girma a cikin sahabbai muna fatan Allah subhanahu wataala ya yarda shi marfu'an hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ta'allaqa tamimatan duk wanda ya rata ya laya fala atamma Allahu lahu kada Allah ya biya masa bukatarsa dama tamima daga itimamu ne wato tamima wato mai biyan bukata to shine sai annabi ya mishi wani mugunyan addu'a cewa to duk wanda ya rata ya laya da ninyan bukata ta biya fala atamma Allahu lahu kada Allah ya biya masa bukata wa man ta'allaqa wada'atan duk kuma wanda ya rataya wuri shine wuri wada'atan kenan fala wada'a Allahu lahu ya Allah kada ka barshi cikin sukuni da natsuwa da kwanciyar hankali Allah ka fitine shi ka jarabta zuciyarsa ka dora mishi wahala da kakani kai وفي رواية أو ترواية يتي من تعلق تميمة دك واندي راتي لايا فقد أشرك حقيقة يشرك دا الله وانا رواية انغن تتشاني قريدة غسكي وانا سمتانيني قدا قوما سكزو قرمان زان الله صلى الله عليه وسلم سكزو سي مسا مبايا سي النبي يكرقي سحنو ببيو سي يممتون ترد غتكي مبايا هو يميكو هنو أغيسا كاية القوري ذاك بمن زان الله صلى الله عليه وسلم كذا 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 da aka zo kan na goma sai annabi ya kimi ba mutum ya ce manzo Allah na zo kawo nun maka mubaya annabi cewa sai sauran suka sabai suka ce manzo Allah menene na zafi mutum ya zo zai mubaya zai musulunta ya mubaya annabi cewa a hannun shi akwai kanmu ai akwai laya ya daura laya tare da shi nan take annabi ya tsinke wannan layin ko kuma shi mutumin ya tsinke layin ya jefa sannan annabi ce to kawo hannunka sai suka yi musafa annabi ya mishi mubaya to shine sai annabi yake cewa man ta'allaqa tamimatan ko sani cewa duk wanda ya rataye la faqad ashraka hakika ya shirka da Allah wannan hadisi ne ingantacce Sheikh Al-Albani ma inganta shi a cikin sahih hadisi na 492 mala yace wali bin abi hatim a cikin at-tafsir ne ibnu abi hatim shine Abdurrahman ابن محمد بن ادريس الرازي الحنظلي شي ابو حاتم ببن مسنن حديثي بجيمن مسنن حديثي تو ينا دا سنن عبد الرحمن شيني ابن ابي حاتم ينا دا تفن تفسيري دا جرح والتعديل بسورنس تو شيني يكي تشو انا حذيفه بن اليمان شي يمان دين سكا تشي تاكن شي ني اما اصلن سنن شي حسين كو حسن حسين shi babban sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne Hudhaifa har ana kiran shi sahibul sirri wanda annabi ke asiri da shi ke sirri da shi suka ce manzo Allah ba wai yana da wani sirri ne yana da wani abu ne a addini wanda yake boyewa ba a annabi ya sun yi tafiya tare da shi Hudhaifa a yakin Tabuk ne sai ya kasance annabi ya rattaba mu Hudhaifa sunan munafikai duka Hudhaifa ka san sunan munafikai a dawani duki yake yin shi wannan sirri to da wannan sai ake kiran shi wanda suka yi sirri tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Hudhaifa annahu ra'a rajulan fi yadi khayt min al-humma ya ga wani mutum ya daura zare a hannunsa kamar yadda muka bayani irin wanda ake daura ma yara ko manya ko a kugu zaka ga wani yana tara karaka yana ta dakon wani zare haka ya daura ta ko na kaba ko wani abu sai ya ga wannan mutumin da wannan zaren a hannunsa min al-humma saboda zafin zazzabi yana fama da wani zazzabi mai zafi sai yana daura wannan zara Hudhaifa yana ganin wannan faqata'ahu sai ya tsinke wannan zara watala qawluhu ya karanta fadin Allah subhanahu wata'ala wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun mafi yawan mutane ba sa imani da Allah sai sun rika hadawa da shirka yana ishara akan mene kenan cewa daura wannan abun saboda wata cuta to nau'i ne daga cikin nau'o'in shirka da Allah malaice fihi masail cikin abin da ya gabata zamu fahimci al'ula mas'alar ta farko at-taghalib fi lus al-halqati wal-khayti wa nahwihima limithli hadha mun ji inda manzon Allah ko kuma nassin qur'ani da sunna ya kausasa akan duk wanda ya sanya wannan halqa ko kan buko guru ko laya ko wata wani zari saboda ya daukake mishi wata musiba ko kuma ya tunkude mishi zuwa wata musiba mun ji an kausasa harshe an ce duk wanda ya wannan ya mutu ba zai ci nasara har abada الثانية مسألة تبيو أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح والنن صحابي كينن فا إذن دا يامت الهال والنن كم قلنا هننسا أكتش بذي تقتش النصر بار أبدا ما ليت فيه شاهد لكلام الصحابة وأن أقوي شيدا مكرفي أكم مغانا صحابي أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائل شاء لليك أرمان شركة تابي جرمان ذنبي أورن الله فيه دزند الواقي دشنجيا كرمان شركة zunubin ta a wurin Allah yafi mazinaci yafi mai luwadi yafi mai cin dukiyar haram yafi mashayin giya karaman shirka to me kake tsammani da babban kuma kuma idan wancan sahabi ne yayi wannan an ce in ta mutu ta in ya mutu tana tare da shi ba zai ci nasara ba to me kake tsammani da tabi'i ko ni ko kai a yau in dai wancan sahabi ne ya zauna da annabi as-salisatu mas'alatu annahu lam yu'zar bil jahala ba a bashi hanzari saboda jahilcin da yake shi ba. Duk da yake wannan akwai tafsiri. Idan mutum ya zama jahili alhalin yana da daman da zai ilmanta, gashi ana karatu a masallaci, ana yi a zauruka, ana yi a makarantu, amma bai je makaranta ba, to duk laifin da ya ma Allah ba za a bashi hanzari ba. Amma bashi da halin da zai ilmanta ne, yana can nisan duniya ne, don haka sai a shekara zai dan shigo gari ne so ɗaya so biyu ya samu ya karatu ya koma kuma ya dan ci gaba da cin abin da ya karanta, sai ya ta yin laifuffuka wanda yake har akwai shirka da Allah a ciki, to matukar dai yana karatun nan din ya gada addini, to Allah ko kun sarki zai ba shi hanzari, ba zai kama shi da wannan dalili ba. Dalili akan wannan kuntuna mutumin da ya kuskure gurin magana ya ce ya Allah kai ne bawa na ni ne mahaliccinka, kuskure yayi gurin magana. Haka nan ga wani mutum shi kuma ya ce in na mutu ku kona ni ku zuba tokan nawa a teku, wai hikimarsa shine kada Allah ya tada shi, kaga kaman bai yadda Allah na da iko akan tada matattu ba kenan, wannan kafirci. Amma kuma Allah bai kama shi da wannan laifin ba, saboda ya shiga cikin wani yanayin da yake bai san hukuncin nan ba. To ala ayyi hal, idan da jahilci, jahilcin ganganci, to duk laifin da mutum ya ma Allah sai Allah ya kama shi da shi, in ya kafirci sai Allah ya rubuta masa kafirci. Amma inda hanzari, koda mutum jahili abin nan yayi kafirci, Allah subhanahu wataala ba zai kama shi da wani. Arabiatu mas'ala ta hudu, annaha la tanfu fil ajila, cewa rata irin waɗannan abubuwan ba sa taimakon mutum wurin kawo mishi amfani na gaggawa, bal tadurru, sai dai tana cutarwa ne, liƙauli saboda faɗin annabi la taziduka illa wahanin, ba ta ƙara maka komi sai wahala da azaba. Al khamisatu mas'ala ta biyar, al inkaru bit taghlidh ala man fa'ala mithl dhalika, mun ji inda akai inkari aka kuma kausasa harshi akan duk wanda ya aikata irin wannan aiki. As-sadisatu mas'ala ta shida, at-tasrihu bi anna man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi, mun ji cewa duk wanda ya rataye wani abu kuma ya rataye da zuciyar shi da abin, to sai Allah ya kyale shi da wannan abin, ya je ta shan azaban shi. Allah zai tsama tallafin shi daga kan mutum, duk wanda ya rataye zuciyar shi da wani abu, to Allah yakan tsama zuciya, yakan tsama tallafin shi akan wannan mutum. As-sabi'atu mas'ala ta bakwai, at-tasrihu bi anna man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka, mun ji karara cewa duk wanda ya rataye layayen shirka da Allah. As-saminatu mas'ala ta takwas, anna ta'liq al-khayt min al-humma min zalika, rataye ko daura wani zare ko wani abin da ya kama da wannan saboda ya tunkuɗe mutum, wato zazzabi shi ma yana daga cikin shirka da Allah. At-tasi'atu mas'ala ta tara, tilawatu Hudhaifa al-aya, mun ji inda Hudhaifa ya karanta wannan aya, kuma dalilun ala anna sahaba, yi nuni akan cewa lalle sahabbai yastadilluna bil ayati allati fi shirkil akbari, sukan kafa hujja da ayoyin da suke magana akan shirka babba, alal asghari akan shirka karama. Mun gabatar da wannan bayanin a baya, kama zakara ibn Abbas fi ayatul baqara, kamar da sayyidina Abdullahi dan Abbas ya aje ayan cikin suratul baqara akan shirka karama, da yake magana akan ittakhadhu ahbara wa ruhbana wa arbaban min dunillahi, wannan aya tana magana akan shirka babba ne. Amma sai ga Abdullahi dan Abbas yana kafa hujjar ita akan karaman shirka, to ashe sahabbai suna yin haka, sukan kafa hujja da ayan dake magana akan shirka babba akan shirka karama. Al-asharatu mas'ala ta goma, anna ta'liq al-wad'i min al-ayn min zalika, rataya wuri saboda kambin baka ko saboda tunkuda hasada shi ma yana daga cikin kofofin shirka. Al-hadiyatu ashara mas'ala ta goma sha biyu, kuma ta sha 11 ta karshe, addu'a ala man ta'allaqa tamima, mun ji manzon Allah yayi mugunyan addu'a akan duk wanda ya rataye laya, yace kada Allah ya biya masa bukatuwarsa, anna Allah la yutimma lahu, bi ma'ana kada Allah ya cika masa burin sa. Wa man ta'allaqa wada'atan, haka nan duk wanda ya rataye wuri, fala wada'a Allahu lahu ay taraka Allahu lahu, kada Allah ya bashi cikin sukuni da natsuwa da kwanciyar hankali, bi ma'ana Allah ya jefa cikin tashin hankali da wahala. To wannan shine karshen wannan babi, kuma ina ganin nan zamu sa insha Allahu ta'ala. Muna fatan abinda muka faɗi daidai, Allah ka bamu lada, abinda muka kuskure Allah ka afarta mana, Allah ka rufa mana sirrin duniya da lahira, Allah ka bamu lafiya da zama lafiya da zama lafiya. Tambayoyin nan insha Allahu ta'ala sati mai zuwa mun zo sai mu karanta su kafin mu shiga barkatu insha Allahu ta'ala. Akwai shaidar da wa'u.